نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك يا إخوانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساك سادوا، كونش بركة من سادوا، أولنا مسلاتي نتال البركة مسلاتي الإخلاص دكينين sharada festo a jihar Kano. A wannan yammaci na Lahadi, yau muna 25 ga watan Jumadal Ula, hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1447, wanda kuma yake daidai da 16 ga watan 11 miladiya ta 2025. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mara iyaka, wanda ya hore mana wannan lokaci, ya ba mu lafiya har muka samu haduwa a wannan masallaci mai tarin albarka domin fara wannan sabon majalisi da zamu karanta hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin sa. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana kyakkyawan jagoranci, ya saisaita harsunan mu. Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dacewa cikin abin da zamu faɗa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu fahimta mai kyau, ya kuma datar da mu da aiki da abin da muke karantawa. Babu shakka ni'ima, babu ni'imar da ta kai ni'imar shiriya. Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da kai zuwa ga tafarkin sa madaidaici, ya nuna maka gaskiya, kuma ya baka ikon binta. Babu abin da ya kai wannan. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana, muna cikin yanzu an taba wani abu, muna Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana roƙon Allah shiriya, mu roƙe shi shiriya a cikin lamuranmu. Allah ya shar'anta mana a sallolinmu 7, a sallolinmu 5 da muke yi, rak'o'i 17 a kullum, banda rak'o'i na nafilfilu, muna karanta Fatiha a ciki, muna roƙon Allah ya shiryar da mu tafarki madaidaici. Muna cewa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, wato tafarkin waɗanda Allah ya yi musu ni'ima, hanyar da waɗanda Allah ya yi wa ni'ima suka bi. Su wane ne Allah ya yi musu ni'ima? Allah ce: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سورة النباوة ده صديقي ده شهيدي ده متانين كركي وانا اتتي هير وانا ده الله يمس نئمة اتتي هير ده تسابع ما وانا ده اكي في شهيد سو سورة وانا ده الله سبحانه وتعالى باوة إلي ميسكك عيكي ده إلي منسى waɗanda suke kan gaba a cikin wannan bata su ne Yahudu. Sai kuma hanyar waɗanda suke batattu, waɗanda suke aiki da jahilci, suke ɗirkaniya, waɗanda ba da ilimi suke aiki ba da jahilci, waɗanda suke gaba a cikin wannan hanya ta bata su ne Nasara. To, bawan Allah a koyaushe yana yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a bisa ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa, na fahimtar gaskiya, na fahimtar shiriya, da kuma aiki da wannan shiriyar. Annabi da sahabbansa suna cewa: Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbit aqdama illa qaina. Suna cewa godiya ta tabbata ga Allah, ya Ubangiji, ba dan kai ba, mahtadaina da ba mu shiriya ba, ba dan kai ba da ba mu shirya ba, da ba mu yi sadaka ba, da ba mu yi sallah ba, don haka taimakon ubangiji ne subhanahu wataala ya sanya ka ka zanto cikin masallata ka zanto cikin masu aiki da addinin Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mafi girman ni'imar da Allah ya masa kenan ya shiryar da shi ya nuna masa gaskiya kuma ya sanya shi ne jagoranta Allah ce wajadaka dhallan fahada Allah ya same ka mara shi shiriya ya baka shiriya kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim don haka Allah subhanahu wataala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam shiriya shi yasa yake cewa inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima duka wani abu da Allah subhanahu wataala yayi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na tagoma shi da daukaka duka dan su zama sababba ne na ya samu cikakkiyar shiriya ne ya samu cikakkiyar shiriya shi yasa kamar yanda yazo cikin sahih muslim hadisin da na Aisha radiyallahu ta'ala anha amin take fadar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin dare yana addu'a yana roƙon Allah subhanahu wataala shiriya yana cewa allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghayb wa ash-shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم هكا تجمعك صلى الله عليه وسلم هنا ونا الدعاء دكتا شوى الله سبحانه وتعالى ياشر يدشي ويهديك صراطا مستقيما الله يا مسا ونا شريا شريا تتفركي مدى ديشي فما ونا بحنا شيء تقبل روكوان الله شريا با Allah ya bashi shiriya ya zama shiryayye kan hanya madaidaiciya yana tawassuli da rububiyyar Allah ga waɗannan manyan mala'iku shugabanni a cikin mala'iku insha Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil ya Allah ubangijin jibrilu ubangijin mika'ilu da israfilu waɗannan sune jagorori a cikin annabawan Allah gaba daya a cikin mala'ikun Allah gaba daya to yayi tawassuli da rububiyar ubangiji ga waɗannan mala'iku ya sannan ya faɗi wasu daga cikin sifofinsa ce fatirar samawati wal ard mahaliccin sammai wanda ya gaji halittar sammai da ƙasa masanin abin da yake boye da na sarari yace kai ne kake hukunci tsakanin bayinka cikin abin da suke sabani a kansa annabi yace ihdini li maqtulifa fihi min alhaq bi iznik ya Allah ka shiryar da ni game da abin da suka yi sabani a kansa da izininka naka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim kai kake shiryar da wanda kaga dama zuwa ga tafarki madaidaici don haka shiriya tana hannun Allah mu ci gaba da roƙon Allah subhanahu wataala shiryarsa musamman a lokacin da ake ta sabani game da sha'anin game da al'amuran addini lokacin da rikice-rikice suke ta karuwa waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambata cewa duk wanda ya yi tsawon rai zai ga irin waɗannan rikice-rikice sun yi ta faruwa a cikin al'umma fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira ce duk wanda ya rayu daga cikinku zai ga sabani iri-iri zai ga aƙidu daban-daban zai ga masu da'awa kala-kala kullun za ka yi ta jin sababbin da'awa iri-iri annabi ya ce to fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin min ba'di ce to duk sanda kuka ga irin wannan sabani ya yawaita annabi ya ce to na hore ku ku rike sunnata ku rike sunnar halifofi na shiryayyu masu shiryarwa a bayana sune halifofin annabi sallallahu alaihi wasallama abubakar da umar da usman da ali ku rike abinda suka rayu a kansa wanda annabi ya ce ma ana alaihi liyawma wa ashabi abinda ni da sahabbaina a yau muke a kansa ci gaba da rike wannan shine maganin duka wata rikita shine zai yi maganin duk wata bata duk wani bata duk wanda yazo da wata hanyar da ta saba wa hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka rayu a kanta to wannan hanyar batace batace duk wanda ya bita ya zama batacce to mu ci gaba da roƙon Allah shiriya domin a hannunsa take man yahdillahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida wanda duk Allah ya shiryar shi ne shiryayye wanda ya batar kuma ba za ka taba samar masa mai shiryar da shi ba man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis samaa duk wanda Allah yake so ya shiryar da shi to zai sanya zai galwata kirjinsa yaje yana kaunar musulunci yana san dukkan wani abu da ya danganci islama yana neman sanin sa kuma yana karbar sa hannu biyu da budaddiyar zuciya wanda kuma Allah ya nufi ya batar da shi zai sanya zuciyarsa ta zama a kuntace ya zanto kamar wanda yake kara nutsawa cikin sararin samaniya yana rasa iskar oxygen saboda haka kirjinsa yana ta kara takura yana kasa numfashi ko yana numfashi da kyar to haka Allah subhanahu wataala yake sha'anin sa muna yi wa Allah godiya bisa ga wannan ni'ima muna fatan wannan ni'ima ta shiriya ta ci gaba da dorewa tare da mu mun nemi karin ta a kullun kuma Allah subhanahu wataala ya kara mana ita Allah subhanahu wataala ya ce wallazina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum wadanda suka shiriya Allah sai ya kara musu shiriya kuma ya ba su taqawarsu innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda samari ne da suka yi imani da ubangijinsu sai muka kara musu shiriya aiki da abinda muke karantawa aiki da abinda muke sauraro muke karantawa wata hanya ce ta kara samun shiriya walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita idhan la wa idhan la ataynahum bil ladunna ajran 'aziman wala hadainahum siratan mustaqima Allah ce da a ce za su yi aiki da abinda muke musu wa'azi da shi wato su yi aiki da abinda muke umartar su da shi lakana khayran lahum da wannan ya zama to musu alkhairi wa ashadda tathbita kuma yafi ba su tsananin kai tsayawa da jajircewa akan tafarkin Allah wa idan da kuwa za su yi haka la atainahum min ladunna ajran 'azima da dan ne tabbas mun ba su lada mai girma daga wajenmu wala hadainahum siratan mustaqima da kuma mun shiryar da su tafarki madaidaici saboda haka aiki da abinda Allah subhanahu wataala ya saukar a alqur'anin sa da abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar a sunnar sa ita ce hanyar da mu za mu samu shiriya ci gaba da roƙon Allah wannan shiriya ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici har lokacin da zamu shiga aljanna tun zamu ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah lokacin da zamu yi wa Allah godiya wanda ya shiryar da mu ga wannan tafarki ba za mu iya shiryar da kanmu ba dan Allah ya shiryar da mu ba saboda haka yi wa Allah godiya kan wannan ni'ima Allah ya baka san addinin sa da neman jin abinda addinin nan yake zuwa da shi babu shakka wannan wani abu ne wanda bawa yake bukatar yi wa Allah godiya a kansa ko da yaushe muna fatan wannan darasi subhanallah ya faru kun sa abu komai a farko yana da matsaloli sai a yi ta hakuri muna fatan za a shawo kan matsalar speaker ba da dadewa ba insha Allah muna fatan Allah subhanahu wataala zai ba mu iko ya ba mu lokaci ya ara mana lafiya na mu ga cewa wannan majalisi ya ci gaba ya dore abinda muka sa a gaba insha Allah mu ga cewa muna kansa a wannan majalisi kamar yadda sanarwa ta gabata za mu yi karatu ne a cikin littafin al-muntaka na Ibn al-Jarud wannan littafi ne daga cikin littattafan hadisi na wani malami da ba kowa ne ya san shi ba sai ɗaliban ilimi da malamai musamman ma waɗanda suke harka da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan suna ne a gurinsu shahararre amma waɗanda ba ɗaliban ilimi ba ko waɗanda ba su damu da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba lallai su san sunan ba wani ibnul jarud sunan shi Abdullahi ibn Ali ibnul jarud mutumin Naisabur ne an haife shi a Naisabur Naisabur a yanzu tana cikin ƙasar Iran tana gabas maso arewacin Iran ko arewa maso gabacin Iran nan ne garin Naisabur yake kun san da ita wannan ƙasa kamar yadda waɗanda suka san tarihi suka san ƙasa ce ta sunna musulunci da ya shiga ƙasar musulunci ya shiga da sunna ne da karantarwar sunna da wannan ya shiga ƙasar kuma ƙasa ce da musulunci ya daɗe da shigarta tun lokacin sayyidina Umar daular Farisa ta kare a yakin da Sa'd ibn Abi Waqqas ya jagoranta tace shine yakin Qadisiyya al-Qadisiyya to tun daga lokacin musulunci ya shiga musulunci ya shiga wannan kasar wanda yayi tasiri matuƙa da gaske a cikin ta wannan gari na Naisabur a wancan lokaci gari ne wanda yake cike da malamai domin gari ne da wasu sahabbai da tabi'ai suka zauna a garin saboda haka gari ne na ilimi kamar yanda Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi an san Al-Hakim kowa yana jin rawahu Al-Hakim Al-Hakim mai mustadrak ɗan ƙasar ne fitaccen ɗan wannan garin Naisabur ɗin shine Al-Imam Muslim ibn Al-Hajjaj ibn Muslim Al-Qushayri An-Naisaburi shi ma ɗan garin ne saboda ka tun daga nan zaka fahimcewa wannan gari ne na sunna zaka ce maka garin da su Imam Muslim suke zaka cewa garin sunna ne saboda haka wannan gari ya tara malamai sosai Imam al-Bukhari ya shiga garin kuma ya yi karatu a hannun manyan malaman garin kamar irin su Muhammad ibn Yahya al-Zuhri ɗaya daga cikin manyan malamansa Muhammad ibn Yahya al-Zuhri malaminsa ne to shi ma yana daga cikin malaman wannan gari saboda haka gari ne da ya tara mutane na ƙwarai da sahabbai da yawa da sahabbai da suka shiga wannan gari shi wannan ibn al-Jarud Muhammad ibn Ali ibn al-Jarud Abdullahi ibn Ali ibn al-Jarud ba a samu iya tantance lokacin da aka haife shi ba amma dai Imam Zahabi yana ishara cewa an haife shi shekara ta 100 kusan wajen shekara ta 230 shekara ta 230 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya rasu shekara ta 307 saboda haka in ka duba zaka ga cewa yayi rayuwa da wasu manyan malamai na sunna a daidai zamanin da suka yi a wannan zamanin ya rayu da 307 Imam Muslim ya rasu Imam An-Nasa'i saboda haka yana cikin dabakar su Nasa'i dabakar su At-Tabari mai tafsiri Muhammad ibn Jarir At-Tabari da ya rasu shekara 310 saka yana wannan dabakar sa tana sama da dabakar su dara qutni su Baihaqi waɗanda duk daga baya suke so Al-Hakim An-Naisaburi duk daga baya suka zo saboda haka babban malami ne shahararre ya taso a wannan gari kuma yayi karatu a wajen malaman wannan gari malamin sa wanda yafi kowa dadewa shine Sheikh Abinnan Muhammad ibn Ali ibn Hasan ibn Shaqiq Al-Abdi wannan shine wanda aka ga shine mafi tsufa daga cikin malamansa ya rasu shekara ta 250 ya yi karatu akan a gurin malamai wasu ƴan garinsa ne wasu kuma ƴan wasu garuruwa ne kamar yadda aka sani ilimin hadisi musamman a wancan lokacin da ake neman tattara shi mai nemansa baya zama guri ɗaya dole sai ya yi ta yawo ya shiga nan ya shiga can wani lokaci akan hadisi guda ɗaya sai mutum ya yi tafiyar watanni don ya tabbatar da gaskiyar wani hadisi guda ɗaya ko rashinta saboda haka a wancan lokaci galibin malaman hadisi sai da suka yawo suka tara hadisi Imam Malik yana daga cikin waɗanda basu yi wace wace ba kuma suka tare ilimin hadisi saboda a Madina yake. Madina gari ne da kowa yake zuwa. Saboda haka yana gida malamai suke zuwa garin sa ya same su a Bagos yayi karatu. Saboda haka ya hadu da wasu a Madina, wasu ya hadu da su a Makka idan ya je Hajji. Saboda haka ta haka shi ya tare ilimin sa ba tare da yayi yawo ya je ko ina ba. Amma galibin malamai da kaji ana magana sai da suka yi yawo, suka yi tattaki, suka je kasashe daban-daban, suka wahala kwarai da gaske kafin su tara abin da suka tara na ilimin hadisi. Daga cikin malaman sa akwai shi Muhammad ibn Yahya az-Zuhli, wanda malami ne na Imam al-Bukhari, haka nan malamin Imam Muslim ne, duk da cewa Imam al-Bukhari ya fitar da hadisan sa da yawa, amma Imam Muslim bai fitar da hadisin sa a cikin as-sahih ba. Haka nan yana daga cikin a cikin wannan littafi da zamu karanta al-Muntaqa, zamu ga malamin da ya fi ruwaito hadisansa cikin malamansa duka shine wannan az-Zuhli, Muhammad ibn Yahya ibn Khalid ibn Abdullah ibn Faris az-Zuhli. Wannan shine kusan ya ruwaito hadisai kusan 400 a hannunsa a cikin wannan littafi da yake gabanmu. Hadisai 400 duka na shi Muhammad ibn Yahya az-Zuhli ne. Daga cikin malamansa akwai Abdullah ibn Hashim al-Abdi. Abdullah ibn Hashim al-Abdi shi ma ya ruwaito hadisai da dan dama a wajensa, kusan akwai hadisai 73 shi wannan littafi, wanda zamu ga hadisin farko ma daga wajensa ya ruwaice shi. Hadisin farko da zamu fara karantawa ya biyo ta hannunsa ne. A ciki akwai al-Imam Ishaq ibn Mansur al-Kausaj. Al-Kausaj wanda yana ɗaya daga cikin almajiran Imam Ahmad ibn Hanbal, kamar yadda zamu yi ishara zuwa ga kissarsa idan muka zo hadisin farko, shi ma sunansa zai zo. Hadisin farko Ibn al-Jarur ya ruwaice shi ne daga waɗannan malaman nasa guda biyu da muke magana a kansu, Ibn Hashim, Abdullah ibn Hashim, da kuma shi wannan Ishaq ibn Mansur al-Kausaj. Daga cikin malamansa akwai al-Hasan ibn Arafa. Al-Hasan ibn Arafa shahararren malami ne. Akwai wani juz'in sa na hadisai wanda yake yawo a hannun ɗaliban ilimi wanda suke karatun hadisi sun san Juz'u ibn Arafa. Haka nan akwai al-Hasan ibn Muhammad al-Za'farani, wannan ɗalibin Imam Shafi'i ne, shi ma yana daga cikin malamansa, mutumin Bagadaza ne. A tafiye-tafiyen da za a iya cewa ya yi, watakila akwai fitar da ya zuwa Makka, tunda kun san Makka ya je ya zauna a can ma ya rasu. A Makka ya barwo garinsa na Isabur, ya zo Makka ya mujawara, nan ya makuci ɗakin Ka'aba, a nan ya yi rayuwarsa ya abin da yawa daga cikin malamansa za a iya cewa a nan ya haɗu da su wanda suke zuwa Hajji, a nan yake haɗuwa da su ya yi karatu. Akwai kuma watakila waɗanda ya haɗu da su a hanyarsa ta zuwa Makka, to da wanda zai taso daga Naisabur cikin ƙasar Iraq zai tafi Makka a wancan lokaci, sai ya biyo ta Iraq zai iya samun haɗuwa da mutanen Bagadaza ma. Don haka cikin malamansa akwai 'yan Bagadaza. Sannan sai ya biyo ta Siriya ta Sham, su ma a cikin malamansa akwai mutanen da suke 'yan Sham ne. To sannan ya ƙaraso Makka, sannan ya gamu kuma da wasu malamai daban-daban kamar malaman Masar da ya yi karatu a wajen wasu daga cikinsu. Don haka yana da malamai da dama wanda shi da kansa ya tattara malamansa, ya rubuta su a wani littafi mashayikhansa. Haka nan wasu daga cikin malamai su ma sun tattara sunayen malamansa, kamar Abu Ali Sadafi ya tattara malamansa wuri guda, haka nan Abu Ali al-Jayyani al-Ghassani shi ma ya tattara malaman Ibn al-Jarud wuri guda. A wancan lokaci suna alfahari da yawan malamai, tun yana alfahari da yawan malamai, suna cewa la ta'rifu khata'a shaykhika hatta tajalisa ghayrahu, ba za ka gane kuskuren malaminka ba sai ka zauna a gaban wani malamin. Sannan za ka gane inda wancan malamin naka yake gaya maka abinda yake faɗa akwai kuskure ko babu. Don haka sukan yi ƙoƙari su bibiyi malamai ko ina da ina domin su saurari darussa iri-iri, don kuma su fa'idantu da amfanin da yake cikinsu. Kuma a wancan lokaci ba su da butulci, ba irin yanzu ba da mutum zai zauna ya kwankwaɗi ilimi wurin wani malami sai ya samu abinda ya samu sai ya koma gefe ɗaya kuma yana zaginsa. Sai kuma gefe ɗaya yana cewa kaga ni ma fa ko san da ya gani ba da ilimi na gani. Kakka gawai ina zuwa karatunsa ba wani abu da na ƙaru da shi. Butulci wani ma har za ka je na cika baki ce duk garin nan ni ba wanda isa ya ce malami na ne, bai san kuma daɓawa kansa wuta wuka yake a cikinsa.
ce duk garin nan ba wanda ya sai ce ya koyi din to ai koyi da kai aljanu ne saboda haka shi yasa duk wanda bai tsaya yayi karatu na Allah da annabin sa ba bai yi karatu da ikhlasi ba to karatunsa ba ya amfana sa karatunsa ba ya amfana sa sune wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce waɗanda suke neman ilimi domin kawai su samu abin da za su yi jayayya da wawaye sannan kuma su yi gogayya da malamai annabi ya ce to waɗannan ba za su ji ƙanshin aljanna ba sai ba za su ji ƙanshin aljanna ba a wani haɗarwar annabi ya ce wuta ce makomarsu wuta ce ƙarshensu to saboda haka a farko suna takama da yawan malamai musamman ma idan ya zanto malaman nasu fitattu ne waɗanda suke sun ba wa duniya wato ilimi mai yawa daga cikin malamansa za ka ga cewa yawanci akwai fitattun malamai kamar Abbas ibn Muhammad ad-Duri malamin nan ɗalibin Imam Yahya ibn Ma'in ne wanda suke karatun hadisi sun san wane ne Abbas ibn Muhammad ad-Duri sannan akwai Abu Zur'a Ubaydillah ibn Abdul Karim Abu Zur'a ar-Razi ar-Razi mutumin Rai ne Rai cikin kasar Iran ce tace kusan kana iya cewa Tehran a yanzu to shi Abu Zur'a yana daga cikin waɗannan manyan malaman duniya wanda har yanzu wanda suke ilimin hadisi sun san nauyin wannan mutumin haka nan Abu Hatim Muhammad ibn Idris Abu Hatim ar-Razi shi ma mutumin Rai ne cikin kasar Iran shi ma yana daga cikin malamansa kuma waɗannan duk suna cikin ƙusoshi jagorori a cikin harkar ilimin hadisi musamman abin da ya shafi al-jarh wa at-ta'dil Ali ibn Khashram shi ma ɗaya daga cikin malamansa ne mutumin Marwa ne an haife shi a Maru kuma ya girma a Naisabur wato a garin shi Ibn Jarud yana da hadisai wajen 63 a cikin wannan littafin za mu ga hadisi na biyu da za mu karanta a cikin wannan littafin ta hanyar shi wannan Ali Ibn Khashram ya ruwaito shi haka nan daga cikin malamansa akwai Umar Ibn Shabba malamin nan da ya rubuta akhbarul Madina littafin sa shahararre wanda ya zake hannun malamai wanda ya tare labaran da duk suka shafi Madina saboda haka yayi magana kan sirar Annabi sirar Abubakar Umar Uthman da duk wani abin da ya samu bayanai akan su ya rasu shekara 250 kaga shi ma da daddan malami ne yana da hadisai guda biyu a cikin wannan littafin da zamu karanta haka ne daga cikin malamansa akwai Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah Ibn Khuzaimah na san da yawa daga cikin masu karatu suna jin ana cewa rawahu Ibn Khuzaimah Ibn Khuzaimah Muhammad ibn Ishaq cikin malaman sa ne da cewa ya riga shi rasuwa ma dan shi Ibn Ishaq ya rasu shekara 311 shi kuma wannan da muke magana akan sa ya rasu 307 an haife shi 200 da kusan 30 ya rasu 307 kaga wajen shekara 77 yayi a duniya sana daga cikin almajiransa akwai Muhammad a cikin malamansa akwai Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Hakam al-Misri wanda ɗaya daga cikin manyan malamai ne na fiqhu na Malikiya a Masar kuma ɗaya daga cikin manyan ɗaliban Imam Shafi'i ba Maliki ne faqihi ne ba Maliki kuma ɗaya daga cikin malaman Imam Shafi'i wanda ake ganin kamar ma shi ne zai iya gaji wato a kujerar Imam Shafi'i bayan rasuwarsa Ibn Khuzaimah yana cewa babu mutumin da na gani ya san wato fatoyi na sahabbai da tabi'ai kamar Muhammad Ibn Abd al-Hakam ya san fatoyin sahabbai da na tabi'ai yace bai taba ganin mutum da yake ya tara wannan kamar sa ba to yana cikin malaman shi Ibn Jarud yana daga cikin malamansa akwai Muhammad ibn Abdullah ibn Yazid al-Qurashi mutumin Makka ne makarancin Al-Qur'ani ya rawaita hadisi wajen 134 a cikin littafinsa wannan daga shi wannan malami daga cikin malamansa akwai Muhammad ibn Muslim ibn Wara wanda ɗaya daga cikin malamai ne shi ma na Ar-Rai Ar-Razi ne kuma ƙwararre ne a cikin sanin ilalul hadith abinda ya shafi illa da hadisai da abinda na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to don haka shi wani Ibn Jarud ba ƙaramin malami ba ne babban malami ne idan kuka ji malaman sa to za ku fahimci nauyin sa a cikin wannan fanni ya gamu da malamai manya-manya da ake ji da su wanda ya karatu a hannun su yayi rubuce-rubuce da yawa ina da rubutu da yayi akan tarihin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam na ce da shi kitabul ahad duk da cewa littafin yana daga cikin littafan da suka bace yanzu al'umma ba a cika ro da shi ba har yanzu sai akwai littafai da dama da malaman farko suka rubuta wadanda sun bace bat ba inda za a iya cewa za a same su amma dai Allah da ikon sa sai kaga cewa duka abubuwan da suka rubuta wasu daga cikin almajiran su ko almajiran su duk suna da kofi na abubuwan da suka rubuta saboda ka ilimin da yake cikin littafan ya watsu cikin wasu littafai daban don haka ba zai bace ba gaba ɗaya babu wani abu na addini da ya bace ba wannan al'umma idan baya gurin wancan to yana gurin wani in baya gurin wani yana gurin wani saboda ka in na wani ya bace to akwai na wani saboda ka shi ilimin hadisi haka ya taso tun farko yana da backup abinda ake cewa ma'ajiya ta dukkan wani bayanai da ake da shi ba gude yake zama ba sai da in wannan kundin bayanan ya bace duk bayanan sun tafi a'a hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam sun marwatsu in wannan ya manta nashi to wani kuma yana da shi saboda haka sai Allah ya tsare wa al'umma ya tsare wa wannan al'umma addinin ta ta hanyar waɗannan bayin Allah yana da littafi wato shi wannan littafi na al-ahad har lokacin Ibn Hajar yana nan tunda Ibn Hajar a cikin tahzibut tahzib ya rika ciro wasu bayanai daga littafin daga cikin littafansa akwai littafin al-kuna al-asma'u wal-kuna juz'i 16 ne juz'i 16 shi wancan na tarihin sahabbai juz'i 7 ne haka ne yana da kitabut tarih yana da littafin at-tajrih abin nan wat ta'dil li ashabil hadith wanda juz'i 3 ne yana da kitabud du'afa yana da littafin gara'ibu malik gara'ibu hadith malik yana da littafin manaqibul imam malik yana da littattafai da dama daga ciki har da wannan littafin da yake gaban mu shine al-muntaka kamar yadda muka ce ya rasu shekara ta 307 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kimanin dan shekara 77 a littafin sa da zamu yi karatu shine al-muntaka sunan sa kenan Ibn Khair al-Ishbili ya kira shi da al-muntaka min as-sunan al-musnada ina jin haka yake a rubuce a bayan littafin bayan al-muntaka min as-sunan al-musnada ban sani ba haka ne ko to wannan Ibn Khair al-Ishbili shi ya fade shi da wannan suna haka nan al-Kittani shi ma ya kira shi da sunan al-muntaka min as-sunan al-musnada an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama al-Imam az-Zahabi a cikin siyar lokacin da yake tarjamar tarihin shi wannan malamin yayi ishara zuwa ga littafin al-muntaka yace yana da wani littafi al-muntaka fi sunan yace mujalladi ɗaya ne wanda ya tattara hadisan hukunce hadisan da suke ciki ba sa ƙasa da martaba ta hasan ba sa sauka ƙasa da martaba ta hasan wato fil jumla wannan shine galibin abin da yake cikin hadisan littafinsa kamar yadda sunan littafin ya nuna al-muntaka aka ce al-muntaka shine abinda aka tatacce abinda aka tato aka rairayo saboda haka hadisai ne ya rairayo na hukunce wasu daga cikin malamai sun ce mustakhraj ne ma ala kitabi ibnu khuzaimah yana da littafin as-sahih littafin da yayi wa kansa sharadin zai sanya hadisai sahihai ne a ciki duk da cewa shi kansa ibnu khuzaimah yana kawo hadisai yace wannan hadisin bai inganta ba yakan ka hadisi wani lokaci magana akan illarsa wani lokaci kuma ka hadisi ya yi tawakkufi amma dai ya kira sunan littafinsa as-sahih kuma littafinsa shi ibnu khuzaimah shi ne yake zuwa a martaba ta uku bayan littafin imam al-bukhari sai muslim sai sahih ibnu khuzaimah ce wa yatlu musliman sannan sai littafin al-majirinsa ibnu hibban shi ne al-anwa' wa al-taqasim shi ne abin da ya fi shahara da sahih ibn hibban sai ya zo a martaba ta hudu to wasu daga cikin malamai sun sanya littafin al-muntaka dinnan shine a martaba ta hudu sun fifita shi ma akan littafin ibn khuzaimah kamar ibn hajar ya kawo shi a martaba ta hudu bayan sahih ibn sakan akwai littafin sahih al-bukhari shine al-jami' سنة الصحيح المسند شيني نا الإمام مسلم سنة سي المنتقى سي صحيح ابن السكن أقوي ونمالمي ابن السكن أبو سعيد ابن السكن إيه تشكي مالمين لسكتترى للتفاي سكتترى هديسي إن قدتتو في ما للتافن سيابتشي تو شيني نزو أنا أكو سي للتافن المنتقى سي يزو أنا هدو سوراك مالمي sun wato yaba ma wannan aikin nashi kwarai da gaske ibnu abdul bar a cikin littafin sa at-tamhid yana kiran shi ma as-sahih yana kiran sa as-sahih ibnu hazm shine ya sanya shi a martaba ta hudu ibnu hazm a cikin kamar yanda yake cikin itaful mahara ibnu hazm shi yace ina martaba ta uku bayan sahih ibnu sakan kuma duk wannan zai nuna maka dalilin da yasa ya zaba masa wannan suna al-muntaka المنتقى شين أبن أكري ريوشي أكتاتوشي كما ياتتر حديثين إلى أحكام حديثين إلى هكونشا هكونشي وانده يفارا دقا أبن شافي الهارة يفارا دقا تاريكي دشي يفارا بوئي حديثان شكي سورا كده حديثين دسكت التريل حديثان هكونشا هكونشا كمر للتافن المحرر ابن عبد الهادي كمر للتافن المنتقى نا المجد ابن تيمية كان ابن تيمية بالسلام كما للتافن بلوغ المرام نا الحافظ ابن حجر الأسقلاني كما للتافن الإلمام نا ابن دقيق العيد لذي أنسان شو أولا للتفيني لسكا تتري حديث الأحكام أحاديث الأحكام حديثا لسكي مغانا أكمه كنشه كنشنا إبادة إبادة دمؤاملولي saboda haka suke fara tun daga tsarki har kuma shi a shiga cikin mu'amaloli har a ce ma lokaci a shiga cikin abin da ya shafi alƙalanci da sauransu saboda haka dalilan waɗannan hukunce hukuncen da ake karantawa a littattafan fiqh to shine suke tattara dalilan a cikin waɗannan littattafai to shi ma al-muntaka kusan a wannan jerin yake sai dai shi bambancin su da shi shi duka hadisan sa musnada ne kamar yadda yake dukkanin su yana koro su da isnadin sa daga malamin sa har zuwa kan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam malamin sa wane ne wane dan ku kowa ya san shi shi kuma malamin sa da ya karantar da shi wannan hadisi wane ne shi kuma malamin sa da ya gaya masa hadisin wane ne kuma kowa ya san shi haka har zuwa kan sahabi har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam komai gashi nan a bude filla filla babu wani nuku-nuku a ciki ilimin hadisi ba a dauko wani abu a dunkule aka tusa maka shi ba wani yazo ya ce maka mafarki yayi wani yazo ya ce maka haka kawai ya haduwa yayi da annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne dalla dalla in ka ce wani ne ya ga mun to dole ne tarihi ya tabbatar da cewa wannan malamin ka ne kai karatu abun sa wanda kuma wannan abun a rubuce yake ba haka kawai aka zara ido kowa ya abin da ya ga dama ba shi yasa za a kawo hadisi a ce wannan ya inganta a kawo wani hadisi a ce wannan bai inganta ba a tattara shi a watsar saboda ba haka a ido rufa aka rika karba ba shi yasa duk wanda zai yi ilimin hadisi zai yi ilimin hadisi yayi zurfi a cikin sa to sai dai yayi bid'a ta san zuciya sai dai san zuciyar sa amma ba wai ba zai gane hakikanin abin da yake yi na bid'a shirme ne ba saboda shi ya karanta ilimin yadda aka rika bin maganganun manzo Allah keke da keke ana tacewa domin a tabbatar da ingantacciya da wacce bata inganta ba to sai wani kawai yazo ya ce maka ya mafarki da manzo Allah ya ce ga abu ka zaka je kai addini kaga wanda ya karanci ilimin hadisi ya sanya aka tabbatar da maganganun manzo Allah ba zai karbo wata maganganu dan an danganta shi da wani shehi ba to saboda haka ilimi ne wanda yake sa mutun ya zama idan sa a bude tar ba zai rika masa ainihin damfara ba wannan littafi ne na ahkam kamar yadda muka faɗa kamar irin littafan sunan kamar sunan Abi Dawud sai littafi ne da ya shafi hadisan hukunce kamar sunan at-Tirmidhi Jami'u at-Tirmidhi littafi ne da ya kunshi hadisai na hukunce duk da cewa shi al-Jami' ne akwai wasu hadisai da suka shafi wani fannoni na ilimi kamar aqida kamar tafsir da sauransu kamar littafin sunan Ibn Majah kamar sunan an-Nasa'i kamar sunan Ad-Darqutni dukkan waɗannan littattafai ne da suka kunshi hadisai na hukunce shi yasa suke rattaba su akan tartibin littattafan hadisi suke yin tartibin su wato suke jera su akan yadda ake jera babbuka da abin da ilimin fiqh wato littafin fiqh za su fara da tahara alwala sallah zakka haka har su je karshe zamu ga shi ma ya fara da abin da ya shafi tahara kuma mutun ne wanda yake naqidi saboda ya samu yabo daga malamai kamar az-zahabi ya yabe shi da cewa mutun ne wanda yake hafizi kuma naqidi wato wanda yake bin abu da kalele cewa ba haka kawai yake karbar ido da fa ba kuma naqadin sa ya bayyana a cikin wannan littafin domin za ka ko hadisi ya kawo daga malaman sa guda biyu sai ya bambance lafazin kowa zamu ga hadisin farko misali ne hadisin farko in muka zo karatu zamu ga sai da ya gama kawo shi ta hannun malaman sa guda biyu Abdullahi ibn Hashim da kuma Ishaq ibn Mansur al-Kausaji amma daga karshe sai ya ce wani cikin malaman nan guda biyu bai ce kaza ba lokacin da ya ga mun hadisin wani da ya fada shi ya ce kaza zamu ga hadisin da yake zai zo na farko zai nuna maka yadda suke bin abin da amana duk da cewa duka malaman biyu sun ga ya masa hadisin amma ɗaya daga cikin su ne aka samu karin wata jumla wa masaha ala khuffai wannan karin sai da ya danganta shi zuwa ga mai shi yace wannan lafazin na ruwayar Ishaq ce amma ba ruwayar ibnu Hashim ba to irin wannan bi na kalele cewa zamu ga irin sa ne a cikin sahihu muslim sahihu muslim na abin da irin shi ne zamu gani a cikin sunan abi daud yana tamyizin ziyadat aka kawo wani ƙari a cikin hadisi zai ce to wannan arwayar wane ce ta zo ba arwayar wane ba to dai yayi wannan wani lokaci yakan yi bayani akan sabanin marwaita wani lokaci yakan yi ma magana akan darajar wani rawi idan ta kama shi yasa zamu ga malamai da dama sun himmatu kwarai wajen ba mu wannan littafi kulawa zamu ga cewa a cikin littafan su da dama sukan dauko hadisan da suke cikin wannan littafi zamu ga misali ibnu abdul bar a cikin littafansa at-tamhid al-istizkar zamu ga yana dauko hadisi da yawa daga cikin littafin al-muntaka haka nan zamu ga abul hasan ibnu al-qattan a cikin littafinsa bayanul wahmi wal iham shi ma yana kwaso da yawa daga cikin hadisan wannan malami a cikin littafinsa ibnu daqiq al-id a cikin littafinsa al-ilman bi ahadith al-ahkam shi ma yana dauko maganganu da yawa az-zaylai a cikin nasbur raya الزيلئي أشكي الناس بالراية ابن حجر أشكي التافي سأل التمييز وكما التلخيص الحبيب ولنا دك ما نميني لسكفتو لك مذهب ميدا بندبا وعي مذهب عليبا وانا بشافئيني وانا بحنفيني وانا بمالكيني أما دك ننس سنيا عداء شواء بندك أشكي التفن إلي بيني كما مغنغنوني لسكي لأسلي لتوشي لك النبي صلى الله عليه وسلم daka duk sun sanya amfani da wannan littafin Ibn Hajar a cikin Fathul Bari a cikin Tahzibut Tahzib ya nakalto abubuwa daga littafin Ibn al-Jarud zamu ga Qasim Ibn Asbaq wannan malami ne ba maliki Qasim Ibn Asbaq malami ne cikin malaman malikiya yayi ma wannan littafi tabwibi wato ya sanya masa babbuka duk da cewa shi ma mai littafin asali ya sa masa babbuka amma ya dauki hadisan ciki ya sa musu babbuka haka nan zamu ga akwai Abu Umar Al-Andalusi shi ma da alama ba maliki ne to shi ma yayi wa littafin sharhi wanda ya kira Al-Murtaqa fi sharhi Al-Muntaqa da cewa littafin batacce ne babu shi a yanzu haka nan akwai aiki da Abdullah ibn Hashim Al-Yamani wani malami da yake da ya zauna a Madina ya hidimta littafai to yayi tafsirul Fattah al-Wadud fi takhrij Al-Muntaqa liibn al-Jarud shi wannan littafin aikin nashi yana nan Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala shi ma ya tattara zawa'id din littafin sa wato hadisan da Ibn al-Jarud ya ruwaito su ba sa cikin kutubus sitta yasa masa al-hawdul mawrud fi zawa'id Ibn al-Jarud amma littafin bai kammala shi ba kuma ya bace babu shi zamu ga cikin wadanda suka hidimtawa wannan littafi akwai Abu Ishaq al-Huwayni wanda ba da jimawa ba Allah ya masa rasuwa shi ma yayi aiki akan littafin yana da Gawthul Makdud bi takhrij ahadith Muntaqa Ibn al-Jarud wanda yabi hadisan duka yayi takhrijin su wato yabi su daki-daki ya ambaci matakin kowane hadisi daga cikin hadisan da yake ciki yana da Lu'lu'ul Asdaf bi tartib al-Muntaqa 'ala al-Atraf shi ma littafin sani da ya rattaba hadisan sa akan atraf hakan nan yana da ta'illatul maf'ul bi sharh al-muntaqa ibn al-jarud wanda bai kammala shi ba ya tsaya a kitabus salah kaga a farko farkon littafin bai kammala littafin ba Allah ya masa rasuwa to malamai da dama sun yi wato aiki akan shi wannan littafi wanda ba sai mun yi ta ambatan su ba saboda haka wannan shine littafin da zamu yi darussa a cikin sa insha Allah kuma shi wannan darasi da zamu yi na masa suna darasan da zamu yi a wannan littafi sunan da na bashi al-manhal at-tayyib al-mawrud fi sharh muntaqa ibn al-jarud saboda haka wannan shine sunan darasin da sanda muka zo zan ambaci sunan darasin da wannan al-manhal at-tayyib al-mawrud fi sharh muntaqa ibn al-jarud wannan shine darasin mu na shimfida a cikin wannan littafi ba laifi mu karanta hadisin farko koda ba mu yi sharhin sa ba duba da lokaci in insha Allah sati mai zuwa sai mu shiga cikin sharhin hadisin gadangada ina mai jan baki gurwa kai to kai da baka shirya ba ya ilahi ko baka zata zance ka ja ba to kai zaka ja ai za ka karanta hadisin farko dan mu samu tabarrukin wannan karatu insha Allah in yaso karatun mu na gaba sai mu fara cikin hadisan insha Allah wannan darasin ya zama shimfida ce kadai na'am bismillah
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawm al-din اللهم اغفر لنا وبارك في امه ومتعه بالصحه والعافيه
امين
واعتقه من كل سوء ومكروه
امين
اما بعد فيقول المصلي رحمنا الله واياه باب فرض الوضوء قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه الايه الدليل على انها لا علامات الصائمين دون بعد ما حدثناه عبد الله بن حاشم قال حدثنا يحيى يعني بن اسرائيل وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن حديد جميعا عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن قريدة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح توضا ومسح على خفيه فصلى الصلوات في وضوء واحد فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله انك فعلت شيئا لم تكن تفعله قال ليسني عمدا فعلته يا عمر الحديث اسحاق ولم يذكر ابن حاجب ومسح على خفين
باب فرض الوضوء قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه الايه باب farlanta alwala ko alwala ta farilla yace Allah azza wa jalla yana cewa ya ku wadanda suka yi imani idza qumtum ila salati idan kun tashi zuwa ga sallah alaya har zuwa karshen aya ad-dalilu ala anna hadha ala ba'd alqa'imin duna ba'd yace dalilin da yake nuna cewa wannan aya tana magana ne akan wasu da za su tashi zuwa ga sallah ba duka ba banda wasu ما حدثناه عبد الله ابن هاشم حديث ده muka ji shi daga wajen Abdullah dan Hashim قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد yace يحيى ابن سعيد ya ba mu hadisi sannan yace ha ya juya zuwa ga sabon sanadi yace wa haddathana ishaq ibn mansur ya ba mu hadisi shi kuma yace haddathana abdurrahman ibn mahdi Abdurrahman ibn Mahdi ya ba mu hadisi dukkanin su biyu wato Sa'id Yahya ibn Sa'id da kuma Abdurrahman ibn Mahdi an Sufyan sun ji hadisin daga Sufyan an Alqamah ibn Marthad daga Alqamah ibn Marthad an Sulaiman ibn Buraida daga Sulaiman ibn Buraida an abihi daga babansa wato Buraida ibn al-Husayb radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة النبي ينهى عن الولاء يا عند زي قوة صلاة يا
yayin da yake kowace sallah yana yi mata alwala falamma kana yawmal fathi kana yace yawmul fathi kana yace kuma yawmal fathi falamma kana yawmal fathi zabi bayani mun zo sharhi me yasa nace kace yawmu ko yawma falamma kana yawmal fathi tawadda'a wa masaha ala khuffaihi ranar wato da ranar bude makka a ranar bude makka da tazo sai annabi yayi alwala sai ya sa khuffin sa fa sallas salawati bi wudu'in wahid sai ya sallaci duka salloli sallolin sa biyar sai ya sallace su da alwala daya fa qala umar sai sayyidina umar yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah innaka fa'alta shay'an lam takun taf'alu kai wani abu yanzu kai wani abu da na gani wanda baka saba yin sa ba shine yin sallah biyar da alwala daya kai wani abin da baka saba yin sa ba kala sai annabi yace inni amdan fa'altuhu ya umar lalle da gangan ne haka ya kai umar wato ina sane ba mantuwa sane ba to shine malam yace alhadithu li ishaq lafazin hadisin wannan lafazin malamin sa ne ishaq ibn mansur walam yadhkur ibn hashim wa masa ala khuffaihi amma arwayar ibn hashim bai ambaci jumlar wa masa ala khuffaihi ba ya shafi khuffin sa bai ambaci wannan ba da insha Allah wannan shine zai zama tashiyar karatunmu bi iznillah zamu dakata anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.